This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfilu Hashim Gumel a sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 31 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke addabar yankin. Sannan za ku ji tsokacin masana kan yadda kayan masarufi ke ci gaba da tashin goron zabi a Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da Sule Mumunu Barma zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A yau Laraba ne Amurka ta agaba takunkumi kan wasu hukumomi uku da wani mutum ɗaya da ke zaune a Turkiyya da Lebanon saboda ba da tallafin kuɗi ga cibiyar hada-hadar kuɗi da dakarun Quds Post na Iran da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ke amfani da su. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar Baitul Malin Amurka, ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin Iran da suka haɗa da gwamnatin Siriya. Sanarwar ta ƙara da cewa waɗannan hada-hadar cinikayyar kayayyaki na samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar Quds Post da ƙungiyar Hezbollah su ci gaba da ayyukan ta'addanci da kuma tallafa salon ƙungiyoyin 'yan ta'adda a faɗin yankin. Ma'aikatar Baitul Malin ta ce ta agaba takunkumi ga kamfanin mai na Mira Ihrat Ithalat Petrol da ke ƙasar Turkiyya mai saye da jigilar kayayyaki da kuma sayar da kayayyakin Iran a kasuwannin duniya, da kuma babban jami'in gudanarwa kuma mai kamfanin Ibrahim Talal, wanda kuma aka fi sani da Ibrahim Agoglu. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza yau Laraba. Hare-haren na Isra'ila sun haɗa da birnin Gaza, inda sojoji suka kashe mayaƙa 'yan ta'adda 15 a wani sumame ta ƙasa. A kan Yunis, babban birnin da ke kudancin Gaza, shaidu sun ba da rahoton ƙazamin faɗa baya ga wasu hare-hare ta sama. Ma'aikatar lafiya ta Hamas da ke Gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hararin Isra'ila ya kai 26,900, adadin da ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga. Ana sa ran shugaban Hamas Ismail Haniyeh zai je birnin Alkahira domin tattaunawa kan ƙudurin tsagaita buɗe wuta da zai haɗa da dakatar da yaƙi a Gaza da kuma sako mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A ɗaya ɓangaren kuma, yau Laraba mayaƙan Houthis na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yaƙin Amurka a tekun Bahar Maliya, kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Birtaniya. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin Amurka ta ce rundunar ta USS Gravely ta harbi wani makami mai linzami da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba daga ƙasar Yemen. Rundunar ta faɗi a cikin sanarwar da ta fitar cewa babu wani rauni ko ɓarna da aka samu daga harin. Mayaƙan Houthi sun kai hare-hare ta sama 30 da makami masu linzami da jirage marasa matuƙa a cikin tekun Bahar Maliya tun tsakiyar watan Nuwamba, lamarin da ya haifar da cikas ga jigilar kayayyaki na kasuwanci a babbar hanyar ruwa. Dalilin haka, kamfanonin jigilar kayayyaki da yawa sun sauya ko dakatar da ayyukansu, inda suke aikewa da jiragensu ta hanya mai nisa da tsadar tafiya, ta wato ta ɓangaren nahiyar Afirka, maimakon amfani da hanyar da ke tekun Bahar Rum da Bahar Al-Amar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon Firaministan Imran Khan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan, mai shekaru 71 da uwar gidansa Bushra Bibi, an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, da suka hada da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022. Hukuncin kotun ya kuma hana su rike makaman gwamnati har na tsawon shekaru 10 da kuma tarar sama da dala miliyan 2.8 ga kowannen su. An dai gudanar da sauraron karar ne a wani gidan yari da ke kusa da Islamabad, inda tunikan ke zaman gidan yari na tsawon shekaru 3 bisa samun su da laifin cin hanci da rashawa na daban, wanda kuma ya haramta masa shiga zabe na tsawon shekaru 5. Jam'iyyar Khan ta Pakistan Tehreek-e-Insaf ko PTI da tawagan lauyoyinta sun tabbatar da hukuncin a ranar Laraba na biyu cikin kwanaki 2 ga dan wasan cricket da ke daura a kurkuku gabanin zaben yan majalisar dokoki a Pakistan a ranar 8 ga watan Fabrairu. A yau Laraba, majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa adadin mutanen da yakin ya ake gwabzawa a Sudan ya raba da mahallansu ya kai kusan miliyan 8. Kwamishinan ƴan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya Filippo Grandi, wanda ke ziyara a ƙasar Habasha, ya yi kira da masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa da su buɗe jakarsu don yaƙar rikicin. Yana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani. Grandi ya shaida manema labarai Addis Ababa cewa rikicin ya ƙara matuƙar tasiri ga fararen hula. Tun daga watan Afrilun 2023, wanda yanzu ƙasa da shekara guda kenan, mutane miliyan 8 ne suka rasa mahallansu a Sudan, inji shi. Ya ƙara da cewa fiye da mutane miliyan 1.5 sun yi gurin hijira zuwa ƙasashe na makwabta.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuma gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda ya ce sun shirya tsaf domin tunkarar matsalar rashin tsaro da suke fuskanta da takici-takicin yewa. Wannan na zuwa ne yayin kaddamar da jami'an tsaron al'umma da gwamnatin Zamfara ta yi domin kare rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Ga rahoton da wakilin Sani Shaibu Malumfashi ya aiko mana.
A Najeriya, gwamnonin jihohin Arewa maso yamma sun kuduri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe don yaƙar ayyukan ta'addanci da nufin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'ummominsu. Shugaban ƙungiyar gwamnonin shiyar, wato gwamnan jihar Katsina Malam Umar Radda, shine ya bayyana hakan a wajen bikin yaye askarawan tsaro na jihar ta Zamfara.
Mu gwamnonin Arewa na maso yamma mun shirya tsaf duk matsalar tsaron da ke damunmu. Za mu same ta, za mu yi maganinta, kuma da yadda Allah za mu kawo ƙarshen ta. A jihar Katsina mun kaddamar da irin wa'annan jami'an, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Muna ganin ci gaba ƙwarai da gaske. Yau mun gode ma Allah, ga jihar Zamfara ita ma ta kaddamar da irin wa'annan dakarai, kuma insha Allah Sakkwa tana nan tafe, Kebbi na nan tafe, Kano na nan tafe, Jigawa na nan tafe.
Cikin jawabinsa, gwamnan jihar Zamfara Dr. Lawal Dare ya ce sun kafa ita wannan runduna ne na askarawan tsaro da nufin ƙara inganta harkar tsaron rayukan al'ummomin ta jihar Zamfara.
Mun kaddamar da wa'annan jajirtattu 'yan jihar Zamfara masu kishin jihar Zamfara wajen su 646. Wanda da ikon Allah za mu yi amfani su, Allah zai ba mu dama na kawo sauƙi a wannan jiha. Wannan ba wai abin Zamfara ne kawai ba, jihar Katsina sun fara, yau mu ne na biyu da muka biyo baya, Sokoto tana nan zuwa. Kebbi na nan zuwa, Kano na nan zuwa, Jigawa na nan zuwa da Kaduna.
ASB Kabir Yahaya Marabus shine komandan ita wannan runduna, kuma nemi jin ta bakin sa game da yadda ayyuka za su gudana don kaucewa abin nan da mutane kan danye koken suna dan zargi wasu lokaci. Na kara da kiyashi.
To ai bisa ga waɗanda an ka doka an tace waɗanda an san suna tare da waɗannan mutane, miyagun mutane, waɗanda duk da annan mun kai tare da su babu wani mai matsala. Bisa gaskiya dukkan su an rantsar da su, kuma an yi sun doki alƙawari za su tsaya su yi aiki tsakanin su da Allah, ba mu da wani matsala a cewa wai ko akwai wani wanda a tare da su. Duk inda za a shiga, duk inda za a je mu yi aiki, mu yaƙaci ƴan ta'adda, wallahi za mu je mu yaƙe su, kuma babu gudu, babu ja da baya.
Gwamnatin da ta jihar Zamfara ta tanadar masu kayayyakin aiki da ababen hawa yadda za su ji daɗin gudanar da wannan gagarumin aiki da ke gabansu. Sanisha Malfashi, Murai Amurka da ka gusau a Najeriya.
A gaida Sanisha Abu Malfashi, ‘yan Najeriya na ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi da ba a taɓa ganin irinsa cikin gwamman shekaru, inda wasu suke alakanta shi da karya farashin naira da cire tallafin man fetur da kuma rufe iyakokin tsandauri na ƙasar. Dangane da wannan batu na tuntuɓi Dr. Muhammad Ibrahim Aminu, masanin tattalin arziki da kuma kasuwancin zamani a tsangayar kasuwanci da ke Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, inda ya fara min ƙarin bayani kan tashin farashin kayayyakin.
Eh, lalle kam duk wanda yake da ƙananan shekaru irin namu da saba ganin wani yanayi da aka tsinci kai na hauhawar farashin kayayyaki kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan ba. Kuma sannan ko a tarihi ba na jin a Najeriya a nan kurkusa an taɓa tsintar kaya irin wannan yanayi ne, wato tashin farashin kayayyaki wanda ake kira da tashin goron zabi. Domin za ka ga yanzu farashin yana tashi ne fiye da kima kuma a cikin ɗan ƙananan kwanaki ko a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wanda haka kuma ya samo asali ne da abinda gwamnatin baya ce, musamman shi babban bankin Najeriya na baya, na wato kusan a ce an talauta wato asusun da ake ajiye dalar Amurka ta hanyar azurta wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli ko kuma wanda suke da kusanci da gwamnati ko kuma shi babban bankin. Abu ne wanda duk muka sani yanzu a Najeriya har yanzu ma ana magana ko shari'a akan shi tsohon shugaban babban banki, wanda a wancan lokacin sakaci ne ya sa aka kyale aka ci abin da aka ga dama, wanda shi ya kawo halin da muke ciki a
Dakta. Amma wasu masu sharhi suna alakanta wannan hauhawar farashin ba wai kadai da matsalar da ta danganci babban bankin Najeriya, musamman wajen canjin dala ba, har ma suna alakantawa da janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi, sannan da rufe iyakokin tsandauri da gwamnati ta yi, shi ma da kiya taimaka wajen yadda kayayyakin suke tashi haka.
Eh, lalle kam farashin mai da aka ya canza ko kuma tallafin mai da aka cire wanda shi ne ya canza farashin man a kasuwa, lalle wannan ma ya taimaka. To amma mu fahimci wani abu, shi kira farashin mai har kullum ina faɗa wani abu ne wanda abinda ake kira wato necessity evil, wani abu ne wanda is necessary evil, dole a yi shi ko ana so ko ba a so. Shi kira mai wato kamar mutum ya ji ciwo ne sai ka sa masa hydrogen ko ka sa masa spirit a ciwon nan don ya samu ya warke ko kuma ya kashe zafin. Cire tallafin mai a Najeriya dole ne, amma ba za mu ce da kawo matsala ga tashin farashin abubuwa ba. Lallai ya kawo tashin farashin abubuwa musamman wanda ake sana'anta su a gida Najeriya, tunda da yawa daga cikin kamfanonin suna amfani da shi wannan man fetur ne ko kuma diesel wajen gudanar da ko kuma wajen yin abubuwan da ake sana'antawa. Sannan ko abubuwan da ake kawo su cikin ƙasa Najeriya, ɗaukar su daga waje zuwa waje, ai za mu ga farashi ya canza, musamman wanda ake ɗauka da fetur, tunda an cire tallafin ne akan fetur. To ita shi ma wannan ya bada ya taimaka, amma dai kai tsaye abin da ya fi zama shi ne babba shi ne tashi na dala, tunda mu har yanzu a Najeriya ba mu da hikima ko kuma wayancewa a mu sarrafa abubuwanmu da kanmu, mun fi dogara ne akan abubuwan da aka mana su daga kasashen waje. Kaga wata kila gwamnatin da ta gabata ta zo tana ta maganar wato yin abu na kai ko kuma ya bacin gida. Ba magana bace ta a shuka gero masara dawa. Idan ka kalli kasashen duniya wanda suka ci gaba na gaske, a za ga maganar masara gero dawa ba wai lalle sai an noma su a cikin kasa ba, amma sana'anta abubuwan da ake sana'anta da masara da gero da dawa din a cikin gida shine muhimmi.
To amma dakta, a maganar ka kana ta ambato dala. A kwanan nan gwamnatin Najeriya ko a mako nan da ya wuce naga ta saka wajen dala miliyan 500 domin biyan wasu basussuka na kudaden canji na ketare. Baka ganin wannan kudaden da take sawa yana tasiri kuwa?
Gwamnatin Najeriya ta ranto dala biliyan 3. Ba ta ranto ba, ta karbo dala biliyan 3 daga Afreximbank Bank, kuma amfanin karbo wannan kudin shine za a zo a biya shi da man fetur, shi sa ma NNPC ta shiga ciki, ko kuma za a biya shi da ɗanyen mai. Amfanin karɓar wannan kuɗin shi ne a zo a sa shi a wato Nigerian economy ya zama dalar ta wadata, maimakon wacce aka kwashe a baya ko aka sace a baya aka ba wasu ɗaiɗaikun mutane, a dawo da wannan dala biliyan 3 cikin wato tattalin arzikin Nigeria, inda zai rage tasirin dalar. Saboda akwai abin da muke kira demand and supply for money. Duk lokacin da ya zama wani kuɗi ne wata ƙasa kana buƙatar sa da yawa a ƙasar ka, to dole akwai yuro wannan kuɗin ya tashi da yawa.
Masanin kasuwanci da kuma kasuwancin zamani Dr. Muhammad Ibrahim Aminu kenan a hirar da ni da shi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. Ko a shirin na wannan mako za a je irin fafutukar da masu bukata ta musamman suka sa gaba a Ghana da Najeriya da Jamhuriyar Nijar, da nufin samun ababen dogaro da kai a wannan lokaci da ake ƙara matsakaimi a ayyukan fadakarwa, da nufin cire bara daga zuciyoyin waɗanda suka mayar da ita sana'a. Lura da irin ƙasƙancin da ke tattare da wannan ɗabi'a ya sa wani gurgu a ƙasar Ghana shiga harkokin kasuwanci da ɗan abin da Allah ya hore masa, a maimakon ci gaba da tara hannu kamar yadda ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam.
Sunana Yusuf Ibrahim, ni da asalin ƙasar Nijar mai kuma a cikin jihar Tillabéri. Abun da ya kawo ni ranga shi ne a farko da gaskiya bara ne ya kawo ni a ranga, saboda ba mu da aiki yi a caɗe, kuma a farko ma ba su samu makaranta balantana a ce mutum yana da wani ilimi na yin wani aiki hakan ga daban. To shi yasa, saboda ba mu da aiki, shi yasa ni kuma na fito wajen neman abinci, kuma ba ni da wata sana'a da nake yi, ko ba gaskiya ba, bara ne nake yi. Na yi yawo ƙasashe da dama, amma ba sana'a nake a can ba, kawai yawon bara ne nake. Farko na yi zama da Lagos, kuma na yi zama Benin, Kwatano kenan, da Togo, Lome, da kuma Cote d'Ivoire da Burkina Faso. To sai ina nan sai wasu sun ka ba ni shawarar cewar da yake su a nan suke Ghana zama, sun ka ce mini ko zan zo a nan Ghana ne, da sun ka ba ni shawarar cewa in na zo nan Ghana in samu aiki da zan yi na hannu. To bayan na zo kuma sai ni aka sai haka ban samu aikin ba, sai na zo ina ta bara dai a cikin Ghana ɗin. To shi ne sai a cikin bara ɗin ne samu ɗan jari kaɗan, sai ni fara wannan sana'a. Sana'a da gaskiya sana'a tana da kyau, don idan kana yin ta, ita za ta ɗauka darajar ka ce a wajen idanu al'umma, ba a rena ka sam in kana sana'a, ba a rena ka. Amma idan kana yin bara, gaskiya ko da akwai samun cikin baran, gaskiya akwai kaskanci a ciki. Sana'ar da nake yi ita ce wannan ta sayar da kayan salulun ne, su hands free da chargers da sauransu, suna nan ga da su bluetooth battery da sauransu, su nake sayarwa. Gaskiya ba laifi, tana taimaka mini bisa ga abun da zan ci da abun da zan sha. Ina da iyali, har ma ina ciyar da su a cikinta, komi da suke bukata a ciki nake diba ni masu, kuma gaskiya ba laifi, ina samu bakin gwargwado.
Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa za shi kai ilimi ya fi. To
haka su ma na kasassu mata suka dage haikan da neman abin rufin asiri a wannan lokaci da rayuwa ke ƙara zafi a wajen masu ƙaramin ƙarfi. A cikin wannan yanayi ne irin waɗannan mata ke ɗaukar ɗawainiyar kansu da ta 'ya'yansu ta hanyar ƙananan sana'o'i a Najeriya. Wakiliyar sashen Hausa a jihohin Plateau da Nasarawa, Zainab Babaji, ta zanta da wata wacce aka haifa da lalurar kafafuwa.
Suna na Uwallengabar daga Wasai.
Wace na ƙasa yake da ita?
Ni aifiyaye ne, ubana haka yake, haka ya aifiye ni da shi. Ubana kuma gashi ya rasu ne, Allah ya raya ni. Ina tafiya da abina na kasa shi ne, komai na Ubangiji shi ya buɗa mini. Ba abin da nake a Wasai. Amma Ubangiji ya buɗa mini akan na kasan nan. Gabar da yamma kudu da arewa, alhamdulillah, yawwa, ina samu sosai.
To da yake wannan ya same ki tun kina yarinya kenan, an haife ki da shi wato gurguwa.
Ya da gurguwa na ka haife ni.
Tun lokacin da kika samu kanki, yaya kike sarrafa rayuwanki?
Ne, ina aikin kudi, kin ganin nan, kin gana aikin man gyada. Na yi busan shinkafa, na daka dafaffen shinkafa, na yi tafasan shinkafa, din na aikin kudi. Yawwa, yanzu kuma ban yi ba na sayar magi ne da omo. Da yanzu ba ni da kwari, ina sayar magi da omo da shuga. Yawwa, abin
ina
kukullawa, ina sayarwa. Yawwa,
kuma ana saya?
Ana saya. Yau ana saya. Kwano 2,100. Eh, siga, kwano 2,100 haka nake sayarwa. Yawwa, inje.
To da yake dai kina da laluran na kasan gurgunta, kin yi aure har an samu iyali?
Ina da da. Yayana duk sun mutu amma ina da guda daya. Ina da Muhammadu.
Yanzu kina da aure, mijin kina nan?
Miji ya mutu, ban da miji.
To yanzu yaya aka yi ta gwagwarmaya har yaron nan ban san ko ya girma ko kuma har yanzu yana ƙarami?
Muna wahala, muna aiki. In je in karɓa kawo mutanen zuwa sayar, in ba su kuɗi, mu ci da namu. Kaye makaranta ma, a ciki haka muke yi, mushi musha, Allah ya rufa mana asiri.
Shi yaron ki yanzu yana ina?
Yana na Wasai. Yana sana'a, babban yaro ne, yana sana'a.
Ma ya iyali.
Ya, ina da yan shi guda ɗaya. Ina da Khadija. Yawwa.
To tun lokacin nan zuciyanki bata mutu kice tunda ina gurguwa ba zan yi aikin komai ba?
A'a, ina komai ni har gobe. Har gobe ina yi, ina janna karɓa ka mutane, ina zo ina kukkulla, ina sayarwa, ba su kuɗin su.
To yanzu da yake wani lokaci akan samu ɗan tallafi ko da daga hukumomi ne, kin taɓa samun wani tallafi da za a ce an baki?
Ba taɓa bani komai ba, ba taɓa bani komai ba. Inda sai dan karɓa kayan mutanen sayar, in kai musu kuɗin karɓa wani.
To yanzu idan aka ce ki roƙo ma mutane ko kuma ita gwamnati, menene takamammen abin da kika ga kaman ya kamata na kasassu a yi musu?
To yanzu a dan ce mu muna kasan ku ne, muna bin Allah dukan mu da ku. Yawwa, abin da Allah ya ba ku shine da ku ba mu.
Misali yanzu kina sayan kaya ne ki sayar, kina ganin kaman kuɗi ne za a iya baki ko kuma kaya wani iri ne wanda ya kamata a ce an baki saboda ki ƙara jari ma aiki?
A bani kuɗi.
Amma su a can Wasai din ba ku da manyan ko kuma masu kuɗin da za su ce suna tallafa muku?
A'a, babban mu kenan gashi shine a Wasai guda ɗaya. Tijjani Adamu shine babban mu, shine guda ɗaya shi a Wasai.
A sauran irin masu kuɗi fa
ba su ba mu ba. Yanzu dai sai dan Allah, Ubangiji ya sa muna da rahoto.
Karancin adadin nakasassun da suka yi ilimin zamani har zuwa matakin samun diploma a Niger wata matsala ce da kungiyoyin kare haƙƙin masu buƙata ta musamman suka gano cewa tana haddasa cikas wajen samun damar morar kasan guraben aikin gwamnati da dokokin kasar suka ware waɗannan mutane, abinda ke fayyace girman buƙatar dagewa kan karatun yara na ƙasassu tun daga ajin farko har zuwa na ƙarshe. Ga ci gaban hirar Hamid Mahmud da Abdu Mutsallabi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu a jihar Agadez.
Yanzu ya gama mun taru, masu fama da nakasa sun kai mutum 100, za ka sun gamu da kai za ka samu a ciki, za ka samu 5 ko 10 wanda suka sun yi karatu. Wannan kuma negligence ne, kuma na sakaci ne daga uwaye, sakaci ne wannan. Don shi ne kullum muke kira gare su yara masu kidnai, kai su lakol, sa dauke shi da muhimmanci. An wuce wannan lokacin a ce makaho bai lakol, kurma bai lakol, gurgu bai iya lakol. An wuce wannan lokacin, ya wuce. Yanzu ana cikin yanayi na cigaba na duniya. Kun irin na kasa gare ka, an iya karantar da kai.
Ana ware muku kamar kaso a wasu ma'aikatun ne. Hakan yana sa rashin karatun ya yi illa ko kuma ya kawo a rasa wannan kaso da ake ware mana kaso su ta bangaren wasu ma'aikatu
nan ne ake asara yanzu sai dai a dauke ka wanda bai ka duk wanda ake ware mana kaso biyar kin nan cikin abin nan masu diploma suna samun information amma duk wanda bai da diploma sai dai a dauke ka manager ko labourer muna kira dai ga gwamnati har private enterprise private wanda ka gani duk masu zaman kansu an musu magana doka ce kasar Niger ta yarda da ita ta abada kaso nan biyar kenan dole ta gaya ma masu abin nan company de transport masu duka ma'aikatan ne na kansu masu abubuwa da wanda suke da wanda za a samu mutum 20 ko 30 a wurin nan yana aiki ya kamata gwamnati ta yi magana a ba da wannan plastic biyar wannan
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin da aka ji muryoyin su da wakilan muryar Amurka Zainab Babaji a jihar Plateau da Hamza Adam a Kumasi da Hamid Mahmud a Agades ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima
a gaida Sule yanzu kuma ga labarin duniya a takaice
a yau Laraba ne Amurka ta agabata hukumi kan wasu hukumomi uku da wani mutum daya da ke zaune a Turkiya da Lebanon saboda ba da tallafin kuɗi ga cibiyar hada-hadar kuɗi da dakarun Quds Post na Iran da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ke amfani da su. A cikin wata sanarwa ta fitar ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin Iran da suka har'a da gwamnatin Siriya. A ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin Gaza yau Laraba. Hare-haren na Isra'ila sun hada da birnin Gaza inda sojoji suka kashe mayaka 'yan ta'adda 15 a wani sumame ta ƙasa. A ɗaya bangaren kuma yau Laraba mayakan Houthi na Yemen sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin Amurka a tekun Bahar Maliya. Kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan Amurka da na Birtaniya. Sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin Amurka ta ce rundunar ta USS Gravely ta harbi wani makami mai linzami da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka harba daga kasar Yemen. Yau Laraba wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon Prime Minister Imran Khan da matarsa hukuncin daurin shekaru 14 a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan mai shekaru 71 da uwar gidansa Bushra Bibi an zarge su da rikewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ka'ida ba da suka hada da kayan ado da agogo daga gwamnatin Saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Marigayi Idi Wudul na rasuwar jikarsa Mami Shehu Idris da Allah ya wa rasuwa a unguwar Gwangwazo da ke jihar Kano Najeriya. Allah ya jikanta da rahama amin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai da Julia Lewis Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.